والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda cikin ikon sa rayuwarmu ta iso wannan rana ta litinin da muke yin darasi a wannan littafi na tazkiyatun nufus na Dr. Ahmad Farid muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka muna batu a cikin al-khawf wato tsoron Allah yau za mu tashi fasali wanda ya magana akan fadilatul khawfi wato falala na tsoron Allah malai ce jama'a Allahu azza wa jalla li ahli al-khawfi al-huda war-rahma wal-ilma war-ridwan wato Allah ma abocin buwaya da daukaka ya tattarawa masu tsoron Allah wasu falala Allah ta'ala ya sanya musu shari'a kuma Allah ya sanya musu rahamarsa kuma Allah ta'ala ya ba su ilimi kuma Allah madaukaki ya yarda da su wato tsoron Allah yana samar wa mutum waɗannan ababe shari'a duk wanda ya zama mai tsoron Allah to zai zamanto shiryayye Allah ta'ala ya shiryar da shi domin kullun yana taka tsantsan ya san menene abin da Allah yake farin ciki da shi menene abin da Allah baya so a dalilin haka idan mutum yana yin taka tsantsan to lalle zai zan tare da rahamar Allah dan zai zan abun so a wajen mahaliccinsa kuma Allah ya sanya masa ilimi saboda duk mai tsoron Allah ba bisa jahilci yake tsoron Allah ba ai sai ka san Allah din kafin ka ji tsoron sa wanda bai san Allah bai tsoron sa to dan haka duk mai tsoron Allah yana yin tsoron Allah ne a bisa ilimi sai ya san ubangijin kuma ya san menene ya saka har yake tsoron Allah din ya san siffofin ubangiji siffar Allah sanin siffofin Allah kawai ya isa ya sa mutum ya ji tsoron Allah ba a ma hada da azabarsa ba ba a ma hada da dadin da ya tattali ga masu biyayya a aljanna ba siffarsa dai idan bawa ya sani ya isa ya ji tsoron Allah to ba a sanin siffofin Allah sai ta ilimi shi ya saka mai tsoron Allah Allah ya sanya masa ilimi wa ridwan kuma Allah ta'ala ya tattara masa cikin falala yardarsa wanda Allah ya yarda da shi to ai shi kuma ya yi rabo ayoyin alqur'ani ne suka ambaci waɗannan falaloli ga duk wanda ya zama mai tsoron Allah Allah ya faɗa a cikin suratul A'raf dangane da saƙo da ya aiko ya ambata a cikin sa yace hudan wa rahmatul lilladhina hum li rabbihim yarhabun asimfata at-taura sai Allah madaukaki yace cikin ta akwai shari'a wa rahmatun akwai rahama amma ga wane ne shari'ar ga wane ne rahamar lilladhina hum li rabbihim yarhabun wadanda su game da ubangijin su suna tsoron sa kaga ashe wannan aya ta nuna tsoron Allah yana sabbaba wa mutum samun falala guda biyu shari'a da kuma rahamar Allah wa qala ta'ala kuma Allah ya faɗa cikin suratu fatir yace inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama abin sani kawai waɗanda suke tsoron Allah cikin bayinsa al-ulama sune masana masana sune kawai masu tsoron Allah me yasa aka ce masana ne masu tsoron Allah ai alal haqiqa kamar yadda na ambata a baya ba a tsoron Allah sai an san Allah din dan haka duk wanda ya san ya san Allah ya san siffofin ubangiji ya san kudrarsa ya san buwayarsa ya san daukakarsa da duk siffofi da suka tattara ma Allah subhanahu wa ta'ala kamala to wannan dai ya isa ya sa bawa ya ji tsoron ubangijinsa to ba a sanin waɗannan siffofi na ubangiji kuma sai ta hanyar ilimi kenan ashe wanda yake tsoron Allah sai wanda ya nemi ilimin sanin Allah din kadai bai ana nufi wanda ya tara ilimi shine kawai mai tsoron Allah ba a hakikanin tsoron Allah bai samuwa har sai lokacin da aka sami ilimi dangane da Allah din dangane da siffofin Allah to shine sai a kimanta Allah yadda ya cancanta a kimanta shi amma waɗanda ba su san Allah ba shine Allah yake faɗa dangane da su ma qadarallaha haqqa qadrihi idh qalu ma anzalallahu ala basharin min shay to kaga nan ma qadarallaha haqqa qadrihi ai ba su kimanta Allah yadda ya cancanta kimanta shi ba shine abinda ayat take nufi ba su kimanta Allah yadda ya cancanta a kimanta shi ba saboda me dan ba su san shi Allah din ba to nan da Allah ya ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama abin sani kawai waɗanda suka san Allah suke da ilimi sune waɗanda suke tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wa qala azza wa jalla domin wanda ya jahilci lamarin Allah zai aikata wani abu tsammaninsa tsoron Allah ne alhali kuma ka tobara yayi ko ba haka ba to don haka sai ka san abu ne tukunna kake san yaya zaka mu'amalance shi to kaga nan wajen Allah madaukaki ya ambaci siffa na falalal ilimi gawa ga masu tsoron Allah wa qala azza wa jalla kuma Allah ma abucin buwaya da daukaka ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu dhalika liman khashiya rabbahu radiyallahu anhum wa radu anhu dhalika liman khashiya rabbah yace Allah madaukaki ya yarda da su wa radu anhu kuma su ma sun yarda da Allah Allah ya yarda da su saboda ayyukan su sun yi shi bisa ilimi kuma sun yi shi dan neman yardar Allah to sai Allah madaukaki yayi yarda a kansu wa radu anhu suma sun yarda daga Allah ma'ana abinda Allah ya tallata musu na shari'a sun yarda da shi sun karba sun kuma tilasta kawunan su wajen bi to sai Allah madaukaki ya nuna wannan yarda daga gare shi fa bata tabbata zalika irin wannan bata kasancewa liman khashiya rabbah wato wannan yana kasancewa ne ga wanda kawai ya ji tsoron ubangijinsa don haka kaga wannan aya ita ma ta ƙara bada shaida cewa ashe tsoron Allah yana samarwa bawa yardar Allah din Allah ka yarda da mu wa kad amara Allah azza wa jalla bil khawf Allah madaukaki yayi umarni lalle a zan masu tsoransa bayi su zan masu tsoransa masu taka tsantsan game da lamaransa waja'alahu shartan fil iman har ma Allah madaukaki ya sanya tsoransa a matsayin sharadi ne na imani fa qala azza wa jalla Allah madaukaki ya ce wa khafuni in kuntum mu'minin cikin suratu ali imran Allah madaukake yace wa khafuni ku ji tsorona. Allah da kansa yace ku ji tsorona. In kuntum mu'minin, in har ku mu'mine ne. Kaga kenan, ashe duk mu'mini sharadin imani a wajensa shine ya samu tsoron Allah. Wanda ya zan baya tsoron Allah kwata kwata, to wannan ilimani ya sarai gabaransa. To kaga ashe yana daga cikin falala ta tsoron Allah, matsayinta na shaida ce ta imani gabawa. Falidhalika la yatasawwaru an yanfakka mu'minun an khawfin wa in da'ufa. Tunda har imani ya zamanto sharadi, to kenan ba zai taba yiwa mu'mini ya zan ya keta tsoron Allah ya zan bashi da shi ba, ya zan ya sarai daga tsoron Allah ba. Wa in da'ufa, ko da ku tsoron Allah nasa yana da rauni, haka ne ko? Domin wanda bai da tsoron Allah, ai tsoron Allah ya zan sharadi ne na imani. Wanda bai da tsoron Allah ya zamanto mu'mini. Wa khafuni in kuntum mu'mini, kaga an sanya shi a matsayin sharadi. To don haka ashe imani in dai yana tare da mutum, komai raunin imaninsa za a same shi da wani tsoron Allah, komai rauninsa. Wa yakunu da'fu khawfihi bihasbi da'fi ma'rifatihi wa imanihi, sai ya zamanto kenan raunin tsoron Allahnsa gwargwadon raunin saninsa ne na Allah da kuma imaninsa. Idan mutum yana da ƙarancin sani game da Allah, to wannan sai sabbaba masa tsoron Allahnsa ya zama mai rauni. Wanda yake da raunin imani sai ya zamanto tsoron Allahnsa shi ma ya yi mai, ya yi rauni. Wato gwargwadon imanin mutum gwargwadon tsoron Allahnsa, gwargwadon iliminsa na sanin Allah, gwargwadon yadda zai ji tsoron Allah. Haka lamarin yake. Qala sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, ai kaman imani ne, imani gwargwadon ayyukan da bawa yake yi masu kyau dan neman kusaci ga Allah, gwargwadon tudun imaninsa. In yana ƙara ayyuka masu kyau, yana ƙara ayyuka masu kyau, to sai imaninsa ya ƙara kambama, imaninsa ya ƙara girma, ya ƙara ƙarfi, ya ƙara nauyi. Idan yana ragewa ayyuka, yana nesanta daga ayyukan kirki, imaninsa sai ya dinga raguwa, sai ya dinga raguwa. To haka nan shi ma tsoron Allah, gwargwadon ƙarfin imanin mutum kuma to gwargwadon tsoron Allahnsa, gwargwadon sanin da ya yi ma Allah, gwargwadon yadda zai ji tsoron Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cikin hadisi, la yaliju an-nara ahadun baka min khashyati Allahi ta'ala hatta ya'uda al-labanu fi ad-dara'i. Wani mutum baka min khashyati Allahi ta'ala da yayi kuka saboda tsoron Allah, la yaliju an-nara, to ba zai taba shiga wuta ba, hatta ya'uda al-labanu fi ad-dara'i, annabi ce sai in nono zai koma cikin hantsa. Nono zai koma hantsa, an tatse shi a jikin saniya ko jikin akuya ko jikin raƙuma, kuma a sake maida shi cikin hantsa, ba zai yi ba. Min bayni farthin wa damin labanan, tsakanin tumbi ne da jini ake tatso shi, maida shi zaka yi ta sake shanyewa sai ka ce ta koma jikinsa? Wato wannan annabi sallallahu alaihi wasallama yana nuna kenan, hadithin na nuna cewa duk wanda ya yi kuka saboda tsoron Allah, shi ya saka cikin mutane bakwai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu albushir, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu, nau'in mutum bakwai waɗanda a ranar alƙiyama wuta ta zo kusa da kwakwalen mutane kamar mil ɗaya, kamar masayi ko kuma kamar mil ɗaya na zango kenan na tafiya. Kaga mil ɗaya dai yanzu bai wuce daga nan zuwa konar konar can da ta yi haka ba ko can wajen station din NEPA din nan, ai ba zai wuce haka ba mil ɗaya ko watakila ma ba zai kai ba. To koya wannan ne aka kawo rana kusa da mutane an shiga uku, yanzu ma tsakaninka da ita zango mai nisa, zango mai nisan gaske amma take addabanka. To a ranar alkiyama Allah maɗaukaki yana da inuwar da zai sa bayinsa, sai annabi ya faɗi siffofinsu a ciki, sai aka ce rajulun rajulun wa rajulin zakara Allah khaliyan fa fadat aynahu, da kuma mutumin da shi kadai ya tuna Ubangiji saboda sanin Allah da yayi, saboda takasirinsa ya raina aikinsa yana ga cewa yaya gamonsa da Ubangiji zai zan ya zubar da hawaye saboda tsoron Allah, to wannan yana daga cikin wanda Allah zai sa su. Don haka ga wannan yana ƙara nuna falala kenan na tsoron Allah, balle har ya kai munzalin da bawa zai dinga zub da hawaye saboda tsoron Allah ba don wani abu ba. Allah ka ƙara mana tsoronka cikin zukata. Wannan hadithi Imam Tirmidhi ya kawo, ya ce hadithi ne hasan sahih. Qala al-Fudail ibn Iyad, Fudail ibn Iyad malami cikin magabata yana cewa man khafa Allah دله الخوف على كل خير, duk wanda yaji tsoron Allah fa to wannan tsoron Allah zai nusar da shi zuwa ga dukkan alheri, domin tsoron Allah baya kaiwa bawa sai zuwa ga alheri in dai tsoron Allah ne hakikatan. Ka san tsoron Allah yana karuwa lokacin da mutum yake da muraqaba, duk abin da mutum zai yi yana tuna cewa Allah na tare da shi, ba kuma cewa yana tuna Allah na tare da shi ba, ya san siffar Allah din, ma'ana ya fahimci siffofin da Allah ya jingina ma kansa da siffofin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jingina ma Ubangiji cikin hadisai ingantattu. To idan bawa ya san hakikanin waɗannan ma'anar, ma'anar waɗannan siffofin, to wanda yake da wannan siffofin kuwa ya cancanta a ji tsoronsa. To na haka tsoron Allah na hakika a cikin zuciya yana nusar da mutum zuwa ga dukkan ayyukan alkhairi, shi yake kamewa hannun mutum daga abin da bai halatta ba, shi yake kamewa gaban mutum baki ɗaya daga dukkan abin da bai halatta ba, shi yake ingiza mutum ya kutsa cikin aikata abin da ya san Allah ɗin ya yarda da shi, kuma abin da ya san zai masa wiƙaya tsakaninsa da fushin Ubangijinsa komin wahalar abin, sai ta aikatawa saboda tsoron wannan ɗin da yake yi shi Ubangiji mai wannan siffofin. So fahimtar siffofin Allah shi ne ki wanda yake nusar da mutum ko ya kimsa masa tsoron Allah. To don haka nan Fudail ibn Iyad yake cewa duk wanda ya ji tsoron Allah, to lalle tsoron Allah nan nasa zai nusar da shi zuwa ga dukkan alkhairai. Qala Shabli shi ma yake cewa ma khiftu Allah yawman illa ra'aytu lahu baban min al-hikmati wal-ibra, ban taba sanya wani tsoron Allah a zuciyata a wani wuni ba, illa ra'aytu lahu baban min al-hikmati wal-ibra, face wannan tsoron Allah sai na ga wata hikima ta Ubangiji a karkashin sa, sai na ga wani abu da zai sa na yi lura na rike izina. Ma'ana duk lokacin da ya aiwatar da wani abu ko kuma ya kimsa tsoron Allah a cikin zuciyarsa, to tsoron Allah nan sai ya buɗa masa ya ƙara samun wani ilimi. Ai yanzu idan ka je ka zauna kana tunanin sammai da ƙasai, ka san siffofin Ubangiji, misali al-Khaliqu shine mai halitta, al-mudabbiru dukkan abubuwa shi yake gudanar da su, al-azizu buwayayye ne wanda ba wanda ya gagare shi, ba abin da ya gagare shi. Sifa ta al-izzatu tana nuna cewa duk wanda yake al-aziz, sifa ta Ubangijin nan, to ba abin da ya gagare shi kuma duk abin da ya ga dama yake aikatawa. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Sanin irin waɗannan siffofi na Ubangiji, waɗannan siffofi da wasunsu, mutum sai yake tunani a kansu kuma ya nasabta su da halittan sammai da ƙasai, da kuma shi ɗan tsugudi gashi a matsayinsa na mutum, ya kwatanta yadda duniyar take, kuma ga siffar da Allah ya faɗa shi ya halicce su, fatirar samawati wal ardi, shi ya ƙagi halittan saman da ƙasa. To waɗannan siffofi kuma ya ga cewa Ubangiji al-azizu ne, mai yin abin da ya ga dama ne, maguwayi kuma ba wanda ya gagare shi. Al-maliku kuma komai mallakarsa ce, shi yake sarrafa shi yadda ya ga dama, kuma za a koma wajensa. To mutum idan yana tuna waɗannan siffofi, sai ya tuna halittan sama da ƙasa, ya kwatanta da kansa, shi karan kansa, sai ya jingina kansa ga halittar duniya, ya dinga tuna abubuwa daban-daban, dabbobi, kai a cikin mutane ƴan uwansa ma nawa ne suka fi shi, nawa ne suka zama za su iya sarrafa shi yadda suka ga dama, ba yadda ya iya. To ballantana shi ɗan adam ɗin a kwatanta shi kuma da sauran halittu na duniya, ya kwatanta kansa da duwatsu, ya yi tunanin volcano ga yadda yake fitar da wannan magma ɗin nasa daga ƙarƙashin ƙasa, duka a ƙarƙashin tadbirin Ubangiji ne. Kuma Allah yana da wata wuta wanda wannan ɗin bai kai kashi ɗaya bisa saba'in na wutarsa ba. Ya tuna yadda teku take kashi uku bisa huɗu na adadin duniya baki ɗaya ruwa ne. To shi sai ya kwatanta kansa a duniyar yaya take da halittun duniyar, sannan sai ya kwatanta duniyar kuma da complexity na sararin sama. In ya san sama ɗin yaya take farfajiyar duniya, kuma ya jingina waɗannan ababen da yake tunanin nasu dangane da siffofin Ubangiji, wallahi anan ne mutum sai ya razana, wallahi sai ya razana, sai ga to shi nasa na meye da zai kifin Allah da yake da wannan siffofi. To kaga irin waɗannan shi ne Allah ya ce, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سيسك تشيمي فقنا عذاب النار سبو ده سيرا زنا سيرا زنا سن يدوغون تناني غما ده سما دان حكا سن سن بس يسو كوبتا دغا عذاب الله بس ان الله دين ne kubutar da su ayayin da suka kusance shi. To kaga waɗannan ababe idan mutum yana irin wannan tafakkur dangane da al'amarin Ubangiji, idan yana tunani dangane da halittar Ubangiji, wannan sai ya sanya masa tsoron Allah, kuma a ƙarƙashin wannan tsoron Allah ɗin sai ya ƙara samun fahimtar al'amarin na siffofin Ubangiji da wasu hikimomi. Allah ka shirar da mu hanya madaidaiciya. Yace wa qala Yahya ibn Mu'adh, an haka ito maganar wani shi ma cikin magabata yake cewa, ma min mu'minin ya'malu sayyi'a illa wa yalhaquha jannatani خوف العقاب ورجاء العفو. با wani mumini da zai aikata mummunan aiki illa wa yalhaqu hajannatan, sai aljanna guda biyu sun fuskance shi, خوف العقاب tsoron azabar Allah, wa raja'ul afwi da kuma fatan samun yafiya na Ubangiji. Mumini shine wanda in ya aikata laifi ya san laifi yayi, idan ya fahimci laifi yayi me yake aikatawa, Na'am, tuba zuwa ga Allah. To don haka tuba zuwa ga Allah ai tana tallata maka abubuwa guda biyu ne. Duk lokacin da mutum yana nadama ya koma zuwa ga Allah a dalilin laifi da ya aikata, ya tuba da zimmar da dukkan sharuɗan tuba, to yanzu wasu abubuwa biyu ne suka fuskance shi. Na farko, ya tuba zuwa ga Allah ne saboda tsoron mai azabar Allah. Wanda baya tsoron Allah ba zai ji tsoron azabarsa ba. Wanda baya tsoron azabar Allah zai aikata abin da ya ga dama gaba gadi, kuma ba abin da ya dame shi ba ruwansa da tuba. Amma mumini zai ji tsoron azabar Allah, don haka sai juya zuwa ga Allah da neman me ya yafe masa. Akan yana tsoron azabar Allah kuma wa raja'ul afu, yana fatan cewa Allah ya yafe masa wannan laifin kar kama shi dashi. Mumini shi yake da wannan. Me yake kawo khawful iqabi wa raja'ul afu bayan an aikata laifi? Tsoron Allah ne yake kawo. Wanda bai da tsoron Allah, in ya aikata laifin bai ma san yayi ba wani, wani kuma ba zai ma ji komai a zuciyarsa ba, saboda baya tsoron Allah, baya tsoron azabarsa, sannan kuma baya fatan yafiya a wajen Allah. Don haka shi gaba gadi zai aikata aikinsa, baya neman Allah ya yafe masa, don haka ba zai tuba ba. Amma mumini shi yake wannan, in ya aikata laifi, to a kowane lokaci mumini ya aikata laifi, ya san laifi ne, sai ya razana, sai ya ji tsoron karfa Allah ya kama shi da wannan laifin ya masa azaba. Don haka sai ya tuba zuwa ga Allah, kuma yana fatan Allah ya yafe masa. Kaga shi waɗannan abubuwa guda biyu duka daɗi ne guda biyu. Tsoron azabar Allah yana sabbaba wa mutum kubuta daga azabar, fatan yafiyar Allah yana sa mutum ya riski yafiyar. Muna roƙon Allah ya yafe mana. Fasali na gaba shi ma ta'allaki da al-khawf, yace al-akhbaru fil khawf, batutuwa waɗanda suke magana a kayan tsoron Allah. قال الله تعالى الله مدوكي يجي أتكين سورة المؤمنون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. الله نصيب أنت مؤمنين. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الله مدوكك يجي إن الذين للي ودن ودند هم من خشية ربهم مشفقون. إن الذين سوني ودن ai lalle waɗannan da hum min khashiyati rabbihim, su game da tsoron ubangijinsu, mushbiqun suna sauna, suna makyarkyata, suna fargaba, ishfaq, suna fargaba game da tsoron ubangijinsu, suna fargaba. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون, كما سوني ودن دا غمد آيو يوم أبنج جنسو سنة إيماني سن يدد أبن دا الله يفدع. والذين هم بربهم لا يشركون, كما سوني ودن دا غمد أبنج جنسو باسا ينشركا. ينزا أم فدع أبو نوا أبو أكو صوران الله إيماني دا آيو يوم الله kuma ba a shirka. Wallazina yu'tuna ma atau, sune waɗanda suke zakke ma abinda suka bada. Wa qulubuhum wajilatun, alhali zukatansu suna tsorace, suna firgice. Annahum, cewa su fa ila rabbihim raji'un, zuwa ga ubangijinsu masu komawa ne. To sai Allah ya ce ulaika yusari'una fil khairati, waɗannan su suke rigegge ne a cikin ayyukan alheri. Wa hum laha sabiqun, suke yin gasa a ciki, suna hanzari ulaika yusari'una fil khairati suna suke hanzartawa cikin ayyukan alkhairi wa hum laha sabiqun kuma suna rigegge ne a cikin ta wa qarawa at-tirmidhi fi jami'ihi an aisha radiyallahu anha qalat imam at-tirmidhi ya rawaito cikin jami'in sa daga ummul mu'minin aisha Allah ya yarda da ita tana cewa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an hadhihi al-aya tace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da wannan aya ummul mu'minin babbar malama ce malamar tafsir malamar hadisi malamar luga malama ta sanin ansab tace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da wannan aya fa qultu sai nace ahumul ladina yashrabuna al-khamra wa yaznuna wa yasriqun sune wadanda suke shan giya suke zina suke yin sata domin ayat ta ce walladhina yu'tuna ma ataw sune wadanda suka zakke ma abinda suka aikata abinda suka bada wa qulubuhum wajilatun zukatansu suna tsorace suna firgice annahum ila rabbihim raji'un cewa lalle su zuwa ga ubangijinsu za a maida su sai tace sune wadanda suke mu'minai masu yin laifuffuka su ake nufi suna aikata abinda suka aikata amma suna tsorace faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata la yabnata siddiq yace a a ba su ake nufi ba yake yar ginan siddiq abubakar kenan ba su ake nufi ba yake yar abubakar misali walakinnahumul ladhina yasumun sai ce a a ai su ne waɗanda suna yin azumi za su yi azumi imana wajibi ko na tadawu'i wai sallun suna yin salla imma ta wajibi ko ta tadawu'i wai tasaddaqun suna yin sadaka ta wajibi ko ta tadawu'i amma wai khafuna Allah ya taqabbala minhum aikin alheran suke yi amma suna tsoron karfa wannan aikin ya zan Allah bai karba ba su ake nufi والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون وأند سكي زكي ما أبند سكا بادا نأيوكا كركي واند الله يوجب تامس وقلوبهم وجلة كما زكا تنسو سنة سورتي زا أكرقا مسو نيكوب زا أكرقا با أنهم إلى ربهم راجعون دو من سنة ديكين زا أميدا سزواغ ومنجن جنسو يموسا كمكو أكان أيكي su ko suna so su je su tashi gaban ubangijinsu da aiki karbabbe to sai annabi ya fassara yace su ne waɗanda suke azumi suke salla suke sadaka amma suna tsoron cewa karfa aikin nan ba a karba ba to annabi yace ulaika yusari'una fil khairati kullun zaka ga waɗannan su suke hanzari wajen ayyukan alkhairi suna rigeggeniya suna tsere suna gasa a ayyukan alkhair wato duk wanda yake yin aiki na ibada kawai sai zuciyarsa take ba shi ai wannan aikin nasa karbabbe ne na fayi kaza nayi kaza sallan nan ba ta wuce ni kaga su wannan kullun su suna zaune amma ni sai na tashi na je nayi salla yana jin wannan a zuciyarsa to akwai abun tsoro game da ibadarsa dan yanzu shi ya soma burge kansa ya so mai ma Allah ban kama dangane da ibadar sa kenan ya so mai ma kansa tazkiya kullun ana so ka bauta ma Allah ne bainal khawfi wa raja kana tsoro an ya za a karba wa raja da kuma fatan aikin nan nawa fa na iya bakin kokari na yadda na karanta aka ce ayi ina fatan Allah ya karba a tsakanin haka ake so kai bainal khawfi war raja kana aikin ne dan tsoran kamuwar Allah war waja kana aikin ne dan fatan samun alherin Allah. To kullun ibada ana so a striking balance a tsakanin wannan tafarkai. To don haka duk lokacin da kake ibada ka rika jin shu'uri a ranka kana fatan wannan aikin da kai Allah ya sa a karba, kuma kana tsoro karfo ta kila ko ka saulayi aikin nan ba a karbe shi ba. To in har kana irin wannan tunani anan ne zaka yi ta kokari na ayyuka alheri, kana so kaga ka ƙara kyautata su, ka ƙara kyautata su. Shine fassarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bawa ummul mu'minin Aisha anan ta fa'idantar da mu kamar da Imam Tirmidhi ya rawaito. Wa an Abi Dharr radiyallahu anhu hakanan yazo daga Abu Dharr al-Ghifari Allah ya rada da shi kale yake cewa qara'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura hatta khatamaha. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan sura, suratul insan, hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr, shin ya zakke wa dan adam kuwa lokaci na zamani mai tsawo? Ya samu wannan labari, ya ku fahimci haka, ya kasance lam yakun shay'an madhkura alhali, shi dan adam din bai zan wani abin da ake ambatawa ba, ba a mahalicci annabi adam ba. Shin dan adam ya san da haka? Ba halittar annabi adam ne farkon duniya ba, Allah kadai san adadin zaman da ta yi kafin ma ya halitta ya sa a cikinta, kafin ya halicci halittar da ya halitta ya saka a cikinta, su ma daga baya Allah ya sa mala'iku suka kore su, suka halaka wasu. Tukun aka yi zango wanda Allah ya bar makansa sani kafin aka halicci annabi Adam ɗin a matsayin yunɓu, ya shekara 40 yana yunɓu, tukun na Allah ya busa masa rai da adadin zaman da ya a cikin aljanna an san muddar, tukun aka saukar da shi duniya. Dan adam ya san wannan kuwa? To sai da manzon Allah ya karanta wannan sura da abin da take kunshi a ciki, thumma qala, sai annabi ya ce inni ara ma la tarawun, lalle ni fa ina ganin abin da ba ku gani sallallahu alaihi wasallam. Allah yana nuna masa abubuwa wanda mu ba ma ganin su. Wa asma'u ma la tasma'un, kuma ina jin abin da ba ku ji. Allah yana jiyar da shi wasu abubuwa wanda mu ba ma jin su. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace attatis sama wa hukka laha anta itta, sama ta yi rugugi, inji manzon Allah, sama ba sama ta mutu nan, sama a duniya ba, sama ta ɗaya zuwa ta bakwai inda mala'iku suke, ta yi kugi, inji manzon Allah, wa hukka laha anta itta, sai yace kuma ya ku dace, lallai ya zan dole a gare ta ta yi wannan kugin. Ma fi ha mawdu'u arba'i asadi'a illa malakun wadi'un jabahatahu lillahi sajida, ta cika ne ta batse. Annabi ya ce babu wani gurbi a ciki daidai da yatsu hudu, face mala'ika ya sa goshinsa a wajen yana sujira ga Allah. Duniya da za su daina bautar Allah baki ɗaya, ba a rage Allah da komai ba. Inda a ce bautar halittarsa, bautar bayinsa tana amfanar da shi, to sai a ce bautar mala'iku ta wadatar. To ita ma Allah ya wadatu daga bautar tasu, don ya nuna kamalarsa ne da kuma izzarsa, ya halicci mala'iku kuma su aiwatar da ayyukan da ya nufin ya sa su, ba tare da kuma cewa ayyukan ba za su gudana in ba mala'iku ba. Inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, automatic ne kawai sai abin ya kasance yadda ubangijin ya nufi. Amma yayi abubuwa ne saboda shi ya cika siffarsa ta al-hakimu, mai hikima, gwani, al-hakimu gwani mai hikima, da haka sai tsara komai a bisa gwanantaka subhanahu wa ta'ala. Sama ta ɗaya zuwa sama ta bakwai, mala'iku sun makare ta suna sujada ga Allah. Wallahi law ta'lamuna ma a'lamu, annabi ya ce wallahi da kun san irin abin da na sani, ladhahiktum qalilan wa labakaitum kathira. Wallahi da zai zan ba za ku yi dariya ba, kuka za ku yi ta yi. Dahiktum qalila ba ana nufi kaɗan ba ne, ma'ana dariya ce ma sam albatta ba za ku yi ta ba. Ai nishaɗi ce, inda an san abin da annabi ya sani wallahi babu nishaɗi tare da mutum, da mutum ba zai yi nishaɗi ba, sai kuka kawai, dan bai san me yake gaba ba. وما تلذذتم بالنساء على الفروش النبي يقول والله دا بكوي النشوى دا ما تنكو أكم شمبدي با ولا خرجتم إلى السعودات كو السعودات دا كم فتزواغا فقاقي تجرؤون إلى الله كنا كنكن دا كيغا الله سبحانه وتعالى kuna roƙon Allah ta'ala ya sassauta muku abin da yake tafi. Annabi ya ce da kun san wani abin da ya sani, wallahi ya ce da ba mu yi dariya ba, da ba mu yi nishaɗi da matanmu ba, da farfajiya fagage za mu fita kawai a dinga taruwa ana ƙanƙan da kai ga Allah, ana kuka ana roƙon Ubangiji ta'ala sassaucin abin da yake tafi. Walawadittu anni shajaratan, a wata ruwaya walawadittu anni kuntu shajaratan tu'badu, wannan walawadittu anni kuntu shajaratan tu'badu idraji ne, bayana cikin lafazin annabi bane, bayana cikin lafazin hadisin bane. Abu Dharr al-Ghifari ne ya faɗi haka, mun gane Abu Dharr al-Ghifari ne da ya ambaci wannan abin da annabi ya faɗa, sai ya ce walawadittu, nan wajen akwai mahazufi, takadirinsa shi ne wallahi, wato ai tamkar yayi rantsuwa, wawun ɗin nan shi ta nuna haka, ita ce kamar wawu ƙasmin ne, wallahi lawadittu, ya ce wallahi da ni kuna yi fatan ma anni kuntu shajaratan, na kasance ma dama ni Allah ya halice ni a matsayin bishiya ne, tu'badu da ake sassakatta, da ban zan mutum ba, saboda ƙarfin wa'azin da ya ji annabi ya yi da tsoratar da su da ya yi abin da yake tafi, ya ce sai ya yi burin ina ma da a ce shi asali ma shi bishiya ce, Allah ya halice shi kawai a matsayin bishiya ne da ake zuwa ana sassakatta har ta ƙare. Shi bai zama mutum ba ballantana ya fuskanci abin da yake gabe, trial din da yake gabe, da yake tafi. Dan adam bai san me yake gabansa bane, shi ya saka yake harbowa yake wargi, shi ya saka yake dimauta yake aiwatar da abin da ya yi niyan aiwatarwa, wallahi bai san abin da yake tafi ba. Innahu jahilun amma huwa ati. Wa ma'anal hadith, ma'anar wannan hadithi nan malam ya jingina shi zuwa ga Imam Bukhari, amma Imam Tirmidhi ne ya rawaito hadithin, Bukhari tarafin farkon ne ya rawaito. Na'am, wa ma'anal hadith, malam yace ma'anar wannan hadithi, law annakum alimtum ma a'lamuhu min azamatillahi azza wa jalla wa intiqamuhu min man ya'sihi. Tamkar annabi yana ce musu ne, da kun san abin da na sani na girman Allah subhanahu wa ta'ala, da kuma azaba ta ramuwa da Allah yake yi ma duk wanda ya saba masa, la talabuka'ukum, da kukanku ya tsawaita, wa husnukum, takaicinku da ya tsawaita, wa khawfukum, tsoron da za ku yi, mimma yantazirukum, dangane da abin da yake dakonku da ya yawaita. Amma rashin sanin wannan shi yake kawo mutane har suke abin da suke aikatawa. Wala ma dhahittum asla, da ma san ba ku yi kuka ba, amma na da san ma ba ku yi dariya ba. Fal qalil huna bi ma'anil ma'dum, qalil da aka ambata nan ana nufi ai korewa ne, saraya ne, al ma'dum abin da babu shi. Da yace wala dhahiktum qalila, aida ma san ma ba ku yi dariya ba, dariya aida ma take samu ko,
ko ba haka ba ko a nan duniya zamantakewan da ake mutum in ya haɗu da wani takaicin duniya sai ma ya manta ana yin dariya da yana tare da wani wanda ya san abin ya same shi kuma ya ga wancan ya yi dariya sai ya ji zafin sa yanzu irin yanayin da na shiga wani har ya samu daman yin dariya sai dai in takaicin bai yi ƙarfi a zuciyarsa ba to da an san abin da yake gaba kamar yadda annabi ya sani wallahi da mutane ba za su dinga dariya ba da za su ƙara tsoron Allah da za su ƙara shiga taitayinsu فالقليل هنا بمعنى المعدوم وهو مفهوم من السياق شين أبن دلاء فهمت أشكين سياق كلامي وروت السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تغير الهواء وحبت ريح عاصفة يتغير ويتردد في الحجرة ويدخل ويخرج كل ذلك خوفا من عذاب الله ummul mu'minin Aisha take ambatawa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana idza taghayyara al-hawa duk lokacin da iska ta canja wa habbat rihun asifa iska mai guguwa ta kada misali irin wanda ake manan nan ko lokacin bazara ai ana yin wata iska mai karfi ko dabdada mana wani lokaci gaggi ta zo baka kirin to irin wannan iska idan ta kada annabi ya hangota tana tafowa ya tagayyaro sai ta ga annabi ya canza hankalinsa ya tashi waya taraddadu fil hujra sai ta ga annabi yana ta kai kawo a cikin gida waya dukhulu waya khuruj ya shiga gida ya shiga daki ya fita ya ta kai kawo a daki ya fito farfajiyar tsakar gida ya kalli iskar sai ya koma cikin daki haka za ta ga annabi yanayi hankalinsa a tashi kullu zalika tace dukkan wannan annabi yanayi ne khaufan min azabillahi saboda tsoron azabar Allah shi yasa ka idan annabi hango irin wannan iska haka wani ruwaya aka ce jafa ala rukubatayhi annabi sai ya gurfana akan guwayayensa yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala اللهم اجعل حريها ولا تجعل حريها اللهم اجعل حريها ولا تجعل حريها او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا الله كسنيا ترياح اسكا مي دادي كينان كدا كسنيا ترياح اسكا تا عذابا اي تان كاتي ريح صرصر ا كو تو دو هكا النبي اذا يي هانغو ايرين ودانن رازنا يكي صوران الله كينان kaga sannan a hankali yana tsami tsoron Allah zukatan jama'a abubuwan da da yake tsoron da mutane yanzu kimiyya wai tana yi maku bayani don haka an gane su ko da lokacin muna yara kamar ya Umar nan muna tunawa idan kusufi ya zo ko wasa ka san da yake shi kusufi na wata da daddara ake yi ko dan wasa da yara za su dan yi ma haka tsakar gida hana su ake dan sai a shigar da su cikin daki kaji gida yayi tsit Allah jigan iyayen mu mata kai kowa ta je ta yi alwala ta dauko charbinta a zo a ina fulfuli sai a zo na ana ta jin charbi ko kuma an hana ku magana dattawa kuma an tawo masallaci ana ta sallah kaji garin yayi tsit wallahi tafiya ma akan ba za ka ga mai keke yana tafiya ba tsit an razana wannan din shine alamun imanin mu haka aka koya mana domin ubangiji yana canji abu yadda yaso amma yanzu kimiyya sai ta nuna ma a wannan nan ba komai bane zai ma washe daga awa kaza ne zuwa awa kaza zama a gaya maka a gari kaza da gari kaza ko kasa kaza da kasa kaza za a gani da haka ba abin da ya damu wani ma kusufin ma bai san yayi an yi ba wani ma ana cikin kusufin holewarsa yake yi kaga tsoron Allah yana fita a cikin zukatan mutane abubuwan da Allah ta'ala yake kawo mutane a matsayin ayoyi yanzu ba sa razana su baka ga yadda da makafarta ake girmama ta ba makafarta da yara ba sa zuwa ba sa zuwa Allah kuwa yara ba sa zuwa hana su zuwa ake to me yaro zai je ya makaranta manya kuma tsit kuma da yake da in yawanci ma sai ga wadansu a kafada yake dauka makaran a tafi da ita akwai wata kura da aka mata koran fenti ita ma tsoranta muke ana dora gawa a kai ko shekarun baya idan ka tuna can muna matasa makabarta idan an ji zaga akwai ladabi tare da mutane da yake akwai sauran ulu bakiya amma yanzu zuwa nan dattawan sun tafi na dadin sai dattawan zamani da kuma ƴan zamani ko da jikanin zamani su ne masu raka gawa da haka ana kokarin sa mutum a cikin kabarin ma waɗansu na ta hira ana tafawa ana ta dariya wallahi lazim kaga ana tafawa ana dariya kuma maganar duniya ake ba ma abin da ya ta'allaka da makabartan ko busan ko abin da kamar a'a zancen duniya zancen wani business ko zancen aiki an sha jin wannan kaji ana dariya ma ana tafawa lokacin kuma gashi a can a gaban ka ana sanya mutumin a cikin makabarta ana sanya shi a cikin kushewa kaga tsoron Allah a hankali yana fita a zuciyar mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ziyaran kabari sai ya ce fa innaha tudhakkiruhum al-akhirah yanzu ku ziyarce ta domin tana tuna muku lahira tana sanya muku tsoron Allah kuma yace taraktu fikum wa'idain wa'idan ko wa'idain na bar muku taraktu fikum wa'idain na bar muku wa'azi guda biyu annatiq was-samit mai magana da wanda baya magana mai magana qur'ani dan za a karanta a fassara wanda baya magana kuma yace mutuwa to yanzu ba ta zaman tuwa wa'azi ga mutane tsoron Allah ne a hankali yake fita a zuciyar jama'a Allah ka shirya da mu to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya ga irin waɗannan ababe na iska idan ta taso hankalinsa tashi yake yayi ta kai kawo dan yana tsoron kada wata kila azaba ce Allah ya aiko ma al'umma hadithan Bukhari da Muslim sun ka warawa Abdullah ibn Shakhir عبد الله بن الشخير يا رويت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة منظر الله صلى الله عليه وسلم يكسن شيء إذن ياشق شكين صلى زي صلى يسمع لصدره عزيز كعزيز المرجل ذا إيه أنا إيه أنا جن واني أراك من تفرفص شين عزيز tarana ta farfasa haka kamar abi yana ta farfasa shine kwatanta ce ka azizil mirjan kamar ta farfasa na talle a wata riwayan sai aka yi kare aka ce minal buka saboda kuka in yana sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi kuka saboda tsoron ubangiji wani lokaci kukan ciki yake yi kukan da hawaye zai fita amma baki baya kukan to don haka kirjinsa sai ya dinga bugawa kirjinsa yana bugawa yana bugawa to bugawa da kirjinsa ne yake yayin da yake karatu sai ya dinga jin kara haka kamar wata talle tana tafasa saboda tsoron Allah ya san wanda yake ganawa da shi ne sallallahu alaihi wasallam dan yafi kowa sanin Allah yafi kowa kuma tsoron Allah muna roƙon Allah mu mai ƙara mana tsoron sa rawahu an-nasa'i wa abu dawud wa tirmidhi wa man ta'ammala ahwal as-sahabati radiyallahu anhum duk wanda ya lura da rayuwar sahabbai Allah ya yarda da su wa man ba'dahum min as-salihin min salafi hadhihi al-umma da wanda suka zo bayan su cikin salihan baye na magabata na kwarai cikin wannan al'umma wajadahum fi ghayatil amali ma ghayatil khawfi zai gansu sun kure aiki sun kai matuka wajen yin aiki mai kyau kuma sun kai matuka wajen tsoran wannan aikin da suke yi zai karbu ko ba zai karbu ba wa nahnu jami'an amma mu ko gaba daya jama'na baina taqsir bal at-tafarrid wal amr mun hada tsakanin takasiri ne shine gazawa kai bal yace ba ma gazawa ba tafrid sakaci ai kuma maji tsakanin gazawa da sakaci gazawa kana kokarin yin abin ne amma kuma baka yi shi yadda ake bukata ba tafarin sakaci kuma ka kiyin abin da zaka iya yi kuma kana sane kuma shi ake so kai amma ka ki shine tafarin to mu kuma hada tsakanin takasir wani lokaci ma tafriqi wal amd kuma amintuwa kajir bas mai yawan yin aiki ai shine zai amintu ko wanda kuma yake gazawa wajen yin aiki shine zai ji tsoro to sai abun ya zama akasi su wadancan magabata na kwarai su ne wadanda suke yawan yin aiki kuma suna jin tsoro mu kuma a yanzu mu ne muke yin sakaci muke gazawa wajen cika abin da aka ce mu cika kuma hankalinmu a kwance mu muna ga cewa yan aljanna ne ma garanti kawai wanda suka rubuta wannan fa ya ciro ne daga cikin maganganun magabata jullu da yawa daga cikin abubuwa ya ciro daga cikin littattafan magabata ne amma jintun farkon littafin Abu Hamid al-Ghazali ko Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ko Ibn Rajab al-Hanbali dukkan su babu wanda ya gaza shekara 700 600 da wani abu zuwa 700 su ne a lokacin suka ce mu kuma yanzu muna gazawa to yaya karshen mu kuma yanzu mu zamu ce har yanzu ma wani mutane da nasu kaga abun ya kara yin kasa ko mu yanzu sai a ce ganganci ga ganganci kuma ga kwanciyar hankali mutum sai je saci kudin al'umma sai zo shi kuma yana ta yin alheri yana kaiwa wasu umara ko kuma shi din ma yaje umara ya saci abin da ba nasa ba fa shikenan sai yaje umara ko yaje aikin hajji yaje umara ramadan da kudin sata ya biya naira miliyan 30 zuwa miliyan 40 ko miliyan 50 shi da matarsa da ɗansa sun tafi sun kama babban hotel sun zauna yanzu shi ai shikenan al'umratu fi ramadana ta'dilu hajjatin ma'i shi yanzu kawai garantin annabi ya dauka ai umara a ramadan daidai yake da yayi aikin hajji tare da annabi da haka yanzu shi kawai ya dawo kawai yayi aikin hajji ne tare da annabi kuma sai a ci gaba kuma da fantamawa cikin abubuwan da aka diba kuma a ci gaba da aikata abin da ake so a aikata kowanne irin jarima yanzu mutum sai ya aikata hankalinsa a kwance ba abin da ya dame shi sai je umara ko je aikin hajji raja'a kamar yau ka yaumi waladatu ummuhu kaga tafriqi ne ba ma tafriqi bane wannan ganganci ne mutum yana ganganci ma Allah kuma hankalinsa a kwance baya jin komai to su kuma gabata na kwarai sahabbai da wanda suka zo bayan su aikin ake yi ana taka tsantsan kuma tare da haka suna tsoro annabi ma yayi wasu albushir cikin sahabbai da aljanna bisa abin da Allah ya faɗa yan aljanna ne kuma annabi ya mutu ba a canja ba amma a hakan tsoro suke yi suna cewa kar faraban mu aka ba mu a duniya kamar irin su Abdulrahman dan Auf su dinga kuka saboda Allah ya ba su arziki na halal ya dinga kuka yana ta kuka yana ce ya dinga raba dukiyar ya daina kasuwanci amma kudin yake karewa shi yana tsoron karfa ko rabona ne aka bani anan ko an fice dan aljanna ne to haka su suke magabata ai aka ce fatashabbahu in lam takunu mithluhum sai ku kwatanta ko ba za ku yi irinsu ba ai ba kai sayin irinsu ba amma mu dinga kokarin muna kwatantawa Allah shirar da mu ba ne kawo wasu misalai ba mu karanta ɗaya daga ciki ko biyu fa hadha as-siddiq radiyallahu anhu yaqulu mu ji abubakar siddiq thaniya ithnain idh huma fil gari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana daraja guda biyu akalla Allah ya tabbatar wa Abubakar a cikin aya da muka ja Allah ya kira shi siddiqin annabi ai sahibin annabi sannan kuma Allah ya bashi garanti cewa Allah yana tare da shi إذ يقول لصاحبه ألوكتن ديكي جاء وصاحبين سإن الله للي ألا ما أنا أنا تعرض موني لكي وانا بقى تعرض أبو بكر الصديق أي شيء يجيو شيء الله باشي قرنتي الله نتعرض شيء وانا الله كي تعرض شيكم أي شيء يسيركم إن شاء الله كان ينزل كي بابتكا to Siddiq yake cewa wadittu anni sha'aratun fi jambi abdin mu'minin yace in nayi dogon tunani sai ma nayi fatan ina ma da za a ce ni ba mutum bane gashi ne kawai a gefan akwifin wani bawa bawa kuma mu'mini ba ma da ba bawa ina ma da a ce ni an halice ni gashi ne kawai daga gashin da yake fitowa akwai bin mutum kuma shi din ma bawa amma mumini saboda ya san abinda dan adam zai fuskanta a gaba bayan rayuwar duniyar nan ta kare tsoron Allah ya kawo wannan furuci wa kana idza qama ila salati ya kasance idan ya tashi zuwa ga sallah ka annahu udun kai kace wani itace ne jikinsa ya bushe ya kene ya sha jinin jikinsa min khashiyati llahi azza wa jalla saboda tsoron Allah ba kai da zakai sallah kana soshe soshe ba asosa nan ai hamma a doke na gefe karbugan mutum yana sallah babu nutsuwa tare da shi saboda bai san girman wanda yake ganawa da shi ba wa hada Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ga kuma Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda qara'a surat at-tur ya karanta surat at-tur wa at-tur wa kitabim mastur hatta balaga har sai da yaji ayat da Allah ce inna azaba rabbika lawaqi' shi da jawabul qasam domin rantsuwa ne Allah ya da wasu ayoyi da dama ina rantsewa da dutse Allah yana iya rantsewa da duk abin da ya ga dama kai ne baka rantsewa sai da Allah Allah ya jera rantsuwoyi masu yawa wajen guda goma jawabin wanda Allah ya jera wannan rantsuwan sai ya ce inna azaba rabbika lawaqi' lalle azabar ubangijinka zata wakana zata auku rantsuwa ubangiji ya jera da wasu manya cikin halittun yayi rantsuwa da su rantsuwa mai tsawo sai Allah ta'ala ya jawabin rantsuwar abinda yasa ya rantsuwan dan wannan jawabin ne inna azaba rabbika lawaqi' lalle azabar ubangijinka mai aukuwa ce Umar da yazo kan wannan saboda ya fahimci abin da ya karanta baka suka washtadda buka'uhu kukansa ya tsananta hatta marida sai da ya zanya yi jinya saboda kukan da ya jikinsa sai da ya raunin da ya kwanta jinya a gida wa'aduhu mutane suna zuwa gaishe shi ya fita hayyacinsa وقال لابنه وهو يموت عمر بن الخطاب ينا وصية أدنسا لوكتين دا أبو لؤلاء المجوسي وان كافري ديس شغا چكين مسلمين يجي سهنغ بيسن يبنتي ما أبو تير أبنن دفي يياغا چكين عمر بن الخطاب هر حنجن سيربا شغي لابيو بقوار حنجن سا كما دفي يشغا چكين سا يفعل مغشيا أكد وكيش أكد تفدشي جدا da ya farfado sai ce hal sallal qaum ya san yana sallah aka soke shi yanzu ya farfado lokacin da ya farfado sai farkon abin da ya bude ido ya ga mutane akan sa ya fahimci abin da ya faru sai ce mutane sun yi sallah kuwa aka ce an yi sallah ya amiral mu'minin yayi doguwar suma sai da kashe gari tukun ne farfado ita ce ajalin sa bai tashi ba to yana wannan ajalin sai ya ga madan sa Abdullah
ya kawo masa matashi zai sanya masa matashin kai zai samu ya masa shimfida sai ce wai hak kalma ce da larabawa suke faɗa amma ba wai zagi bane ba mummunar addu'a bane misali kamar ce kai tonka in afi Hausa za a faɗa to cikon magana ne kawai nuna inkari ga abin da wani ya aikata ne mana ba haka ya kamata kai ba wai hak yace da'a khaddi alal ard samun kunci na akan kasa kar ka samu shimfiɗi tsora min kaina a kasa sa shi akan kasa yace asahu yarhamni watakila ubangiji yaje ya mu rahama wato yana ga cewa a sa masa fulan ma kamar yayi wata dagawa ne tsora min kaina a kasa ina fatan ubangiji na ya mu rahama thumma qala sanna yace waila ummi illam yughfar li kai tongiya tumata wannan shi ma irin salon in baka fahimci salon kalamin laraba ba akwai kalaman da suke faɗa wanda ba addu'a bace ba kuma zagi bane yace waila ummi illam yughfar li kamar misali yace kai tona in har ba a gafarta mini ba falasan sai dai faɗa sau uku kai tona in ba a gafarta mun ba kai tona in ba a gafarta mun ba kai tona in ba a gafarta mun ba yana cikin kalamansa na ƙarshe da ya faɗa ka duba dai Umar ibn Khattab yadda ya zamanto jarumi akan hidimar addinin musulunci yadda ya tsayin daka wajen bin Allah da manzansa yadda ya zamanto al-faruku aka sa masa al-faruk ai al-faruku bainal haqqi wal batil ƙarya da gaskiya Umar yana raba tsakaninsu shi yasa aka sa masa al-faruk tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai an bata dangane da Umar ma salaka Umar fajjan illa wa shaytanu salaka fajjan akhar au kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam Umar ba zai taba bin wani sako ba face shaydan shi kuma sai ya bi wani sakon da ba wanda ba sakon da Umar ne ba mutumin da ya fada maganganu shawarwari ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayoyin alqur'ani suka sauka suka karfafi shawarar da Umar da Bara a wajaje da yawa amma shi ne yake faɗa wannan kalami yana cewa waila ummi illam yughfar li thumma qudiya sannan sai aka amshi rayuwarsa wa kana yamuru bil ayati fi wardihi bil layli Umar ya kasance dama shi a rayuwa in yazo kan wata aya in yana sallarsa da daddar wurd ana ala nafi nafil filin da ya saba yi sai yazo kan aya to khifuhu aya sai ta tsorata shi saboda tsabar ya tsorata da wannan ayan da kukan da zai fa yabqa fil baiti ayyaman sai kaga yayi kwanaki a gida bai fita ba jikinsa yayi rauni yu'adu mutane su rika zuwa gaishe shi ya hasabunahu maridan zasu tsammaci cewa bashi lafiya ne shi kuma razana yayi saboda wannan ayar da ya karanta ta razana shi to haka fa magabata sun suke wa kana fi wajhihi khattani aswadani min kathrati al-buka Umar ibn Khattab a fuskarsa yana da wani zane bakin zane guda biyu kaman kwale bakin zane guda biyu a fuskarsa amma sai aka ce min kathrati al-buka saboda yawan kuka ne nan daga ido ikasa nan ma daga ido ikasa tunda ai su farare ne ko to gangarawar da hawaye yake yawan yi sai ya masa shata wajen sai yayi baki yayi kamar an masa zane layika guda biyu ɗaya nan saboda yawan kukan da yake dan aljanna ne sahibin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam khalifatuhu thani amma kaga yadda suke mu'amalantan al'amarin addini fatashabbahu in lam takunu mithlahu sai mu kwatanta in har ba mu irin su ba fa inna tashabbuha bil kirami falahu ai ka kwaikwayi masu daraja samun tsira ne su zamanto su ne model ɗinmu
su ne wanda za mu rika kokarin muna kwaikwaya muna bin diddigin abin da suka yi karkarwa mu ji abin da suka yi mu ji a ga batan da ai sun yi kaza a'a sai mu kokarin kwatantawa ba mu za mu iya irin nasu ba amma mu kwatanta to shi ne abin da muka ji ya fa'idantar da mu muna roƙon Allah ta'ala ya tara mu da su a cikin rahamarsa Allah ya ba mu ikon bin abin da muke karantawa abin da muka faɗa na kuskure kuma ubangiji Allah ta'ala ya yafe mana wanda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ikon bi ya ba mu lada akai subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi